ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. يومنا بير لوتن هدو يكرا تدبور يالا لدي هدو لأربعين شدة وانده داتي دا تقص لوتن قوما شكرا تدبور دا إشرين دا هدو قراتم نقوم شابيو أتكل للتاف الأربعون حديثا والنظام تاشي أكن حديثي نقوم شابيا مالن يتي الحديث الحادي عشر حديثي نقوم شابيا عن أبي محمد عن كربوش دك بابا محمد الكنية شكينا أنا كلن شد بابا محمد الحسن شيني الحسن ابن علي ابن أبي طالب لن سيدنا علي لن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم jikan manzon Allah kila da amincin Allah su kara tabbata gare shi jikan manzon Allah ne domin dan gidan Nana Fatima ne radiyallahu ta'ala anha kaga jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan hadisi riwayan Hasan ne jikan annabi kila da amincin Allah su kara tabbata gare shi Hassan kuma an haihe shi 15 ga watan Ramadan shekara ta 16 bayan aiko manzon Allah shekara ta 3 bayan manzon Allah yayi hijira daga Makka zuwa Madina saboda haka Hassan dan Aliyu ba Quraishi ne ba Hashimi ne amma kuma ba dan Makka bane shi dan Madina ne saboda a Madina aka yi shi kuma uwayen shi ga sunan manyan manyan mutane ne suna cikin baban shi na cikin manyan manyan mutanen duniya na kwarai makusantan Allah subhanahu wataala haka ma bai shi bangaren mata tana daga cikin manyan manyan matan duniya masu girma masu matsayi masu kusanci ga Allah subhanahu wataala talaka gaba da baya alkhairi ne ya rufe shiga kakan shi yafi kowa a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa raihanatihi sannan kuma kamshin manzon Allah ne ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin dadin ganin sayyidina Hassan yanzu amma manzo Allah ma yace mashi da shi da dan uwan shi Umar Raihana Taya su biyu su ne kamshi na guda biyu Hassan yana da girma yana da daraja yana da matsayi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ma yana da matsayi yana da girma babban mutum ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba Hassan ya zo ya taka mimbari ya hau wurin manzo Allah yana dan kararrabi domin shi kwata kwata manzo Allah ya bar duniya shekara 6 da wani abu zuwa 7 kaga bai dade duniya ba yana dan kararrabi kawai yana wasan shi ya zo hau mimbari Annabi Allah sallallahu alaihi wasallama sai yanke huduba yace kun ga yaron nan wata rana sai wani rikici ya cika al'ummar musulmi amma shine zai raba wannan rikicin kuma ta kai shekara ta 40 bayan baban shi an kashe baban shi sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu akai ma Hassan mubaya'a aka nada shi a matsayin shugaban musulmi amirul mu'minina bayan baban shi wata 6 da wani abu zuwa wata 7 rigima ta rigima sai ce ya sauka ya bar mu Muawiya dan Abi Sufyan shugabanci kuma sai rikici ya kare kaga mu'jizar manzo Allah ta bayyana kuma Allah ya ce wannan rikicin in ba shi ruwa da zai kashe shi kuma sai ya kashe shi ba kare wani rikici ba tun daga wannan lokaci Hassan ɗaya daga cikin wato shugabannin matasan aljanna ne manzo Allah bisa minbari yace waɗannan yaran da kuke gani guda biyu Hassan da Husaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma sayyida shababi ahlil janna sune shugabannin matasan yan aljanna kana kaga wannan ya nuna aljanna akwai tsohi ba dan tsohin ba dan tsohon na damun su ba tsuwa ne mai dadi saboda aljanna komai nata mai dadi ne akwai tsohi akwai gwarzaye akwai matasa akwai yara cikin aljanna kuma kowane bangare akwai shugabanni kamar Allah sallallahu alaihi wasallam ce matasan aljanna sune Hassan da Husaini sune shugabannin su gaba daya wannan duka yana nuna wato falalan wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi alaihi salatu wassalam wato Hassan mutum ne mutum mai hikima ma'ana Allah subhanahu wataala ba shi ilimi wannan mutum ne mai kirki mutum ne mai kyauta ba ya da ruwa akwai alheri akwai badawa gare shi domin baban shi ma mai badawa ne kakan shi ma mai badawa ne mahaifiyar shi mai badawa ce to ta ina kyauta ta lullube shi ta koina ta ina za a yi ruwa baban shi ya fi kowa kyauta baban shi ma kana ajuwa da nasi kakan shi kana ajuwa da nasi manzo Allah ya fi komi kyauta ya fi kowa kyauta cikin halittun Allah babu mai kyauta irin ta manzon Allah to ko manzo Allah ya shafu da shi ina wata rana ya ga dabino na sadaka ya dauka ai ya sa baki manzo Allah ya ce ka ko shi kaddo shi kullun tare da manzo Allah yake kullun suna ta wasa a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ga su da ma zababbu ne daga Allah subhanahu wataala kuma zababban Allah bai ruwa da komi da Allah ya bashi in dai kai zababban Allah ne to Allah mai kyauta ne kuma ya zabe ka kuma kai ruwa kaga ba yiwa da haka sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu yake da kyaututtuka masu tarin yawa yana da hadisai guda 13 katal da ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam katal guda saboda karami ne shi muka ce bai wuce shekara 7 ko manzo Allah ya rasu shekara ta 3 bayan hijira annabi aka yi shi ta manzo Allah kuma shekara 10 katal ya garin makka garin madina Allah ya karbi rayuwar shi ba kake nan bai wuce wannan sau da aka hadisan shi waɗanda ya rawaito daga manzo Allah ɗan kaɗan ne su ne 13 wannan yana ɗaya daga cikinsu sa'annan ya rawaito hadisai wurin baban shi sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da sauran sahabbai ya yi riwaya a wurinsu ya rasu kuma shekara ta 50 daidai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce 58 wasu suka ce 49 haka dai akwai riwayoyi da yawa amma dai zance mafi inganci wanda ya yi shahara shine ya rasu shekara ta 50 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga gaba daidai da ya rasu bai wuce shekara 40 da wani abu manzo Allah ya bar shi da shekara 7 bayan manzo Allah ya shekara 40 da wani abu a gaba da shekarun shi nawa shekarun su bayan 51 ko da biyu a duniya shekaru masu dadi eh duniya tana da dadi baka wahala cikin ta ba kuma ka ta kabar ta saboda ka ya rasu a wannan shekara kuma ka binne shi a makabarcin Al-Baqir makabartar Madina wanda take kusan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin shi sanannen kabari ne ga wanda ya san kaburburan da suke cikin makabartar Madina wadanda suke kwanta cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya san kabarin shi ya san daidai inda kabarin shi yake radiyallahu ta'ala anhu to wannan shine Hassan Ali da Abi Talib رضي الله تعالى عنه قال يتي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ناهردتي دغ منزل الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك كبر ابن ديكي سنياك شكو ابن ديكي سنياك شكر روداني الى ما لا يريبك ya zuwa abinda bai sanya ka a cikin rudani muna ganewa ku ana da abinda kai kokanto baka gane shi ba to ya kamata ka rabu da shi ka shafa mai lafiya kaje zuwa ga abinda ka samu kwanciyar hankali ga wannan abin malam yace rawahu tirmidhi hadisi ne da imamu tirmidhi ya rawaito نعم الترمذي ترمذي سونان غري ne wani tsohon gari daga cikin garuruwan da suke a bakin gabar tekun da ake cewa ko kuma tabkin da ake cewa Jaihun bi Balakh ina jan wajen kasar Rasha teku ne ko kuma gulbi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan tabkin ko wannan gulbin yana zubowa ne daga cikin aljanna tabki ne mai dadi to a can daidai wajajen ne garin da ake cewa Tirmidhi yake Tirmidhi sunan gari ne ba sunan mutum ba kamar ka ce dan maradi ne kaga ba sunan mutum ba ne dan maradi yana da suna na zani to shi ma ka dan Tirmidhi in ka ce Tirmidhi ka ce dan Tirmidhi Bukhari ka ce dan Bukhara Nasa'i ka ce dan garin Nasa sunan gari ne duk sunayen gari ne amma Tirmidhi sunan shi na kwarai Muhammad ibn Isa ibn Saura at-Tirmidhi Muhammad dan Isa dan Saura sunan shi kenan ana sunan na zare Muhammad amma ba a san shi ba kowa san shi da wannan suna ba sai almajiran da ke karatu ko kuma malaman da ke koyar da almajirai kamar Bukhari ne ba kowa san sunan shi ba ba sunan Bukhari ba sai dai kaje ko malamin na Imam al-Bukhari ba a cewa al-Imam Muhammad sunan Muhammad shi ma to Imam Tirmidhi an haife shi shekaru kamar bayan manzo Allah 200 da kadan aka yi shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi karatu yayi yawon neman ilimi wurare da dama daga cikin hitaccin malaman shi al-Imam al-Bukhari an ce ya zanna wurin Bukhari yayi karatu ya cika da karatu har ma wasu wurin yaban shi suna cewa har ma ya wuce malamin shi Imam al-Bukhari da karatu kuma kana karatun littafin shi sunan Tirmidhi zaka gani da yawa yana cewa wa sa'altu Muhammad ibn Isma'ila an hadha alhadith na tambayi malami na Muhammad da Isma'il shine Imam al-Bukhari game da wannan hadisin sai ya ce mana ingantacce ne ko kuma sai ya ce mana mai rauni ne ko kuma ka ji ya ce wa samitu Muhammad ibn Isma'ila naji Muhammad dan Isma'il yana gayin hukuncin wannan hadisi zaka yi so da yawa Imam al-Tirmidhi yana faɗa haka cikin littafin shi na sunan Tirmidhi akwai maganganun Imam al-Bukhari da yawa abinda yake nuna sun shaku sosai da shi da Imam al-Bukhari ana cewa Imam al-Tirmidhi ko da aka haife shi an haife shi ne makahu duk in labarin da kake ji na shi ba ya gani ba amma kuma kaga inda makanta ta kai shi ko ya samu abinda masu ido da yawa ba samu ba domin yana da tafai da dama kuma wanda har yanzu musulmi na cin umarnin su musamman littafin shi sunan Tirmidhi duk in ka samu malami yana littattafan hadisi sai ka samu littafin Tirmidhi tare da shi. Sunan Tirmidhi littafi ne da yana da hadisai sun fi 7,000 ce. Sa'annan yana da littafin Ash-Shama'il Al-Muhammadiyya, littafi ne da ya rubuta daga cikin hadisan da ke cikin littafin shi, kuma ya tsamike su waɗanda suke bayanin ɗabi'u da halittun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Littafi ne shi ma mai kyau, shi ma da waya ka je ɗakin malami ko almajirin da yake da littafai da yawa baka samu wannan littafin ba, shi kwara ɗaya ne a cikin shi. Zaka ga yana kawo hadisan da suke bayanin yadda sahabbai suka siffanta annabi, halittar manzon Allah gaba ɗaya tun daga gashin kan annabi mai albarka sallallahu alaihi wasallama har zuwa daga gashin shi masu albarka, duk ga yadda suke, gashin shi ga yadda yake, goshin shi ga yadda yake, girar shi ga yadda take, wannan gashin na gira ga yadda yake, idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda suke, hancin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake, bakin annabi ga yadda yake, gemun manzon Allah ga yadda yake, wuyan annabi ga yadda yake, kafadin manzon Allah ga yadda suke, gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake, tsawon manzon Allah, gajarcin annabi sallallahu alaihi wasallam, kabrin manzon Allah, sirancin manzon Allah, duk sahabbai sun gani. Duk wani abu da ka sani na halittar dan adam to sahabbai sun gaya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. To yana da wannan littafin, fi kwara ɗaya ne ba wani mai yawa bane, kuma din da yake sai da littafin in ka je ka same shi na Imam Tirmidhi ne shi ya rubuta shi. Sannan yana littafin da ake ce mai ilal, ilal Tirmidhi, littafi ne wanda aka rubuta shi, shi ya rubuta shi saboda bayanin illolin da ke cikin hadisai, shi ma littafi ne kwara ɗaya ne, amma mutum bai isa ya karanta duk larabcinka, ba kai saka karanta shi ba, dole sai da malami sai an koya maka, saboda ka'idodi ne, dokoki ne na ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana buƙatar dole sai da jagora, duk larabcinka sai dai kai ta karanta, kai ta karatu, amma in dai ba ka taɓa yin ilimin ba, ba za ka gane komai ciki ba. Wannan shi ne Imam Tirmidhi rahimahullah, ya rasu shekara ta 281 ba ɗaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi. Malam ya ce wan nasa'i da kuma imamun nasa'i, ba a cewa nisa'i, nisa'i kuskure ne, domin nisa'i ka dangana shi zuwa ga mata, ka ce ɗan mata, shi kuma ba ɗan mata ba ne, ɗan nasa ne, ɗan gari ne da ake ce ma nasa, yawwa nasa'i ba nisa'i ba. Wannan nasa'i da imamun nasa'i duk su suka rawaito wannan hadisi, shi kuma imamun nasa'i shi ma kaga ɗan nasa sunan shi, ba sunan shi ba ne, shi ma an dangana ne zuwa garin su ko, shi kuma sunan shi na kwarai Ahmad ibn Shu'aib, sunan ya Ahmadu ɗan Shu'aib al-Khurasani, mutunan Khurasani ne, shi ma dai gabacin duniya ne, can garuruwa ne wanda suna nan yanzu haka, kuma tsohon garuruwa ne, in shekaru dubbai akwai mutane a wurin, to ɗan wannan garin ne. Shi kuma imamun Nasa'i an haife shi shekara ta 215 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi ma yana da littafi ai wanda ake ce masa Sunanu An-Nasa'i, shi ma yanda kaga tsarin wato Sunan Tirmidhi, to shi ma haka yake, shi ma yana farawa da bayanin abinda ya shahi tahara, duk bayanin abinda ya shahi tsarki gaba ɗaya a walla da ya shiga ciki, sannan ya kawo maganar sallah, sannan ya kawo maganar kunce-kuncen sallah ta abinda ya shahi sallah, inda dai kaga irin tsarin littafin Bulughul Maram, amma shi nashi yana kawowa da isnadi, yana haddasanawa ne, haddasanawa ne har a ƙari, kuma ya fi Sunan Tirmidhi zama ingantacce, mana hadisan da ke cikin shi ingantattu sun yi hadisan da ke cikin Sunan Tirmidhi inganci yawa, babban littafi ne. ku tsara ga shi ma Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi Sunan An-Nasa'i kuma ya rasu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 303 shekara ta 303 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mashi cikawa Allah ya ji kanshi da gafara وقال الترمذي امام الترمذي يتي حديث حسن صحيح حديثي ne mai kyawu kuma hadisi dai ingantacce Imam at-Tirmidhi kusan cikin malaman duniya gaba daya ya bambanta da su da fadan irin waɗannan kalmomin guda biyu da waya ka ji wani malami cikin malaman hadisi ya siffanta hadisi da siffa biyu shi yasa di ya girgiza malamai ya rikita su aka rasa mai Imam at-Tirmidhi yake nufi da wannan malamai suka yi ta kai ruwa rana su je su dawo game da fassara hadisi guda daya za a ce mai hasanin kuma a ce mai sahih wannan ya ce da lura da hanyoyin shi guda biyu ta hanya guda daya hasan ne hanya guda daya sahih ne wasu su ce kaza yake ne umuma dai ga su nan malamai sun yi da yawa in ka koma littattafai dai zaka gani in ka koma littattafan da aka rubuta na ilimin hadisi da darewa dai zaka ga wannan bayani na malamai domin hadisi hasan bai kai daraja hadisi sahihi ba to kuma in sahihi ne ana sai an gabanta shi da hasan ba ba bukata ko ba haka ba domin da hadisi sahihi to hasan ne amma kuma ba dukkan hadisi hasan yake hadisi sahihi ba to kamata yayi amma dai kai da shi malamai duk in suka gaji da bayani sai su ce dai bari a bar mai kayan shi shi san me yake ne tunda ba bai yi bayani ba shi ke sai a bar mai kayan shi domin shi hadisi hasan shine hadisin da marwaicin shi yake da raunin harda raunin harda to duk wanda yana da raunin harda ya rawaito hadisi to hadisin shi yana samun irin wannan daraja ta hasan mai kyau amma wanda ya rawaito hadisi yana da kwarin harda to shi yake ce ma sahihi harda shi mai kwari ce bayan da ya cika sharuda guda nawa ya cika sharuda guda biyar to shi hadisi hasan yana iya cika sharuda guda hudu ya samu matsala cikin daya muna ganewa ko domin hadisi ingantacce shine hadisin da mutunan kirki ya rawaito shi sannan wannan mutunan kirkin ya rawaito shi yana da harda sannan wannan mutunan kirkin da ya rawaito hadisi yana da harda ya rawaito hadisin ahadi ma'ana ya rawaito daga malamin shi shi kuma malamin shi ya rawaito daga malamin shi shi kuma malamin shi ya rawaito daga malamin shi shi kuma malamin shi ya rawaito daga malamin shi har zuwa sahabin annabi har zuwa manzon Allah to shi yake ce ma hadisi sahihi sannan ya zamanto ba ya da illa sannan kuma ya zamanto bai saba ma wasu hadisai ba ingantattu ba sai ya cika wadannan sharuda guda biyar ya zamanto mai tsoron Allah ne ya zamanto mai harda ne ya zamanto ya ji ga malamin shi ya ji ga malamin shi sannan ya zamanto babu illa sannan ya zamanto babu sabani a ciki to idan wani ya zo shi kuma sai ya rawaito mutunan kirki ne mai tsoron Allah ne sai dai me yana da raunin harda sannan kuma me ya rawaito shi da isnadi ittisali haɗaɗɗe ne ya malamin shi ya ji ga malamin shi malam haka dai har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda aka samu matsala wurin harda to sai a ce ma hadisi wannan mutanen tunda an samu matsala ga harda to ya zama hasan ba sahihi ba kuna fahimta ko yawa shi kuma hadisi dhaifi wanda dai ba maudu'in ba bane hadisi dhaifi shi kuma shi wanda za a samu matsala wurin rishin kirki rishin kirkin wanda ya rawaito shi ko dai zamanto ba mutum ne mai tsoron Allah bai zamanto fasiki ne ga yadda karatu amma fasiki ne kuna ganewa ko yana da karatu cikakke yana da harda akwai kwarin harda amma fasiki ne
baya tsoron Allah. To kaga hadisi sai zaman tomi. Sai zaman tomi ya rauni ne daga nake samun raunin hadisi. Allah ya samu dace. To wannan hadisi kaida ce daga cikin kaidodin addinin musulunci. To a duk lokacin da wani abu ya tare gabanka kai kokonto game da shi kyale shi. Sai ka aikata abinda baka da kokonto game da shi. Kaga wannan kaida ce daga cikin kaidodin addinin musulunci cewa duk abin da ya rikita ka to ka farfa da shi. Saboda addinin musulunci ana yin shi ne da yaqini. Duk abin da ka tsaya kana kokonto in nace ne halal ne ko ba halal ba to ka rabu da shi kawai. Sai ka je ka nemi wanda bai kai shi dadi ba na halal ka cika huta. Sai ka je kana ta tunani. An wani ya gaya ma cewa ai haramun ne kai kokarin amayo abin. Ka jawo ma kanka wata cuta. To sai ka huta ka rabu da wannan abin kawai ka je ka aikata abinda za ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin shi. Haka ibada, haka ruwa an kai tunanin ruwa, ruwan da za ka alwala. Sai kai shakku game da su. To ka rabu da su kawai. Saboda su ake yi kai alwala da ruwan da kake da tabbas cewa ruwa ne masu tsarki. Ba ruwa ne masu kazamta ba. Da zarin kai kokonto to ka rabu da su ka sha ma kanka lafiya. Haka mu'amala, haka kasuwanci. Duk kasuwancin da ba ka da tabbas a cikin shi kana tsoron cewa wannan kasuwancin ba halal bane haram ne to ka rabu da shi. Kana ganewa ko? Haka lamarin aure, lamarin saki, lamarin jingina, duk mu'amalolin da zamu yi gaba ɗayan su duk suna shiga cikin ƙarƙashin wannan hadisin cewa duk lokacin da muka yi kokonto game da abu to mu rabu da shi. Mu je mu aikata abinda wato ba mu kokonto game da shi. Domin a hadisai sun zo da yawa waɗanda suke nuna mana wato mai tsantseni, mu zan ki tsantsanin abinda wato muke kokonto aikatawa. Abinda kake kokonto to ya kamata ka yi tsantsanin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yadda za a yi mutum ya kai kololuwa ta imani har sai ya bar abinda wato babu laifi a cikin shi dan tsoron kai ya je ya aikata abinda ke da laifi. Babu laifi cikin abin. Amma ni kana tsoron wa in ka bi majikinka kana aikata wannan abin to wata rana za ka aikata abinda yake mai laifi ne. Kuna ganewa ko? Kamar zama da wasu mutane wanda bai dace ka zanna da su ba. In ka saba to wata rana ba zama da su ba irin mugun aikin da suke yi ma kaga zaman da su ba wani abu bane. Inda suke zama ba komai ake ba. To zama da su Bahaushe ya ce zama da madaukin kanwa shike sa ai horin kai ko? To maimakin kai horin kai ka tsaya da bakin kanka kawai. Maimakin ka zamanto irin su saboda yau da gobe ka saba da su in suka ja ka ba bin su za kai. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba yadda za ya mutum ya kai daraja ta kololuwar imani har sai ya bar aikata abinda wato halal ne amma yana tsoron kai ya kai shiga aikata haram. Wannan dai yana faruwa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma kamar yadda muka karanta a cikin hadisi na al-halal bayin wal haram bayin, mun karanta maganar Ibrahim ibn Adham wanda ya shigo cikin Kaaba ana ta ɗiban ruwan zamzam ana sha, aka ce Allah gafarta mana. Mutum ne mai ƙoƙari, mutum ne mai ibada, mutum ne mai gudun duniya, mai tsoron Allah. Aka ce Allah gafarta mana, mutane na ta ɗiban ruwa na zamzam suna sha, suna wanke jikinsu, suna neman albarka Allah ta'ala da su. Sai ba za ka yi ba, yace babu guga. Aka ce ba ga guga nan ba, yace a'a, guga sarki ce ba. Sarkin Makka ya kawo ta, na san inda ya samo kuɗin. Asali ko talakawa ya shaƙe da kuɗinsa ne zo ya sayi, ko kuɗin wani ya canye ya zo ya sayi igiyoyi don da za a zanƙe guga da su ana jawo ruwa, yace ba zan sha. Muna fahimta ko? Ku kaga duka wannan yana nuna wato irin wannan hadisin abinda yake nunawa kenan. Haka aka rawaito daga Abu Zar Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yace tamamut taqwa cikin tsoron Allah tarku ba'dil halal barin sashen halal khaufan an yakuna haraman dan tsoron kai ya zamanto haram yaji kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma maccen da tazo wata bakan mace tazo mace ce baka haka sai ta iske ango da amarya ai an yaure da ji labari ba ta na haka auren da ta zo samu labarin da wance da wani an yaure rugo da gudu to ta buga masa daki suka ce bismillah tsohuwa shigo tana shigowa tace haka ku kai aure dukkan ku kun sha nono na wata kare da magaji ne ta hanyar shayarwa duk na shayar da ku nono aka ja ga manzala yace to a za'a yi tunda ta riga ta fashi kina aure ya kare ko ya kama gaban shi muna ganewa ku to dai rairan waɗannan suna da yawa hadisi dai yana nuna mana guje ma abinda ake kokwanto a cikin shi zuwa aikata abinda babu kokwanto a cikin shi kamar yadda aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambaye shi yace ya rasulullah mutum yana samun kokwanto yana ji a cikin jikin shi kamar cikin shi na murdawa ya zai in yana cikin sallah manzo Allah yace ha wannan hadisi yana cikin bulugul maram da an karanta shi manzo Allah yace ha mutum kai ya tare daga sallah har sai yayi mi har sai ya ji kara ko sai ya ji wani dan kana sallah cikin kana ta bukurniya cika bada ibadar shine yaqini yaqini baka ji wani abu kasan ka ya hita ba amma dai cikin kana bi cikin kana moci kai baka yi iska ba sa'an nan kuma baka ji warin wani abu ba saboda kenan ka kana akan me kana akan tsarki kai mai tsarki ne kaga wannan yana nuna ana gina yaqini ne ana aiki da yaqini ne ba ana aiki da kokwanto ba duk abin da baka da tabbas akan shi kenan kakka shiga cikin shi wallahu ta'ala alam wanda muka faɗa dai dai Allah ka ba mu lada amin kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka sa mu jara dan malam bai kamata ba wai ko ya kamata ko ya dace ga mutumin da yake yi ta da baki ya ci gaba da tada ma kanshi baki na karatun alkur'ani mai girma ba tare da ya je wurin malami ba sai ambanin malamai ga su nan cike da gari da haka ta halitta da Allah ya ce ma annabi haka ne kuma da akwai abu mu cewa karatu haka za a ci gaba da koye shi har sai an iya shi karkashin malami har sai da aka shekara 23 mala'ika jibril yana kai da kawo a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da wani abu ne da mutum za ya maka shi da rana dai sai Allah ya saukar da qur'ani ga maiki sallallahu alaihi wasallam ta shikenan amma 23 akai ko dan yi kai ba za ka yi ba kai koyi in kana son albarka to ka tsugunna wurin malami ka koyi karatu duk wanda kaga yana karatu karkashin malami ya zanna kuma yin karatu karkashin malami shine mai albarka kuma shine wanda aka tsare daga kuskure ko ba haka ba mu mun daina karatun addini Allah da yace ya sauƙaƙa shi yana nufin in ka yi makaranta ya sauƙaƙe ma shi za ka same da sun ba wai ka shige cikin ɗaki ka koya ma kanka ba sannan duk ilimin boko gaba ɗaya duk an yarjejeniya mutum bai koya ma kanshi sai an koya mashi ilimin duniya ba ne nan ka gane shi nan za ka bari shi amfanin shi iya kashi nan da ka ba da ka mutu ya kare amma ba ka yarda ka koya ma kanka ba sai ka koya karkashin malami sai ka shiga premier in ka kare ka shiga college in ka kare ka shiga lycée in ka kare ka shiga jami'a ko in kana so ka kware karatun kai zaman to rantsacce to sai ka cimma doctora kenan ka san yanzu shikenan kai ma ka kai ga duk wani wanda ya isa cikin karatu ko ba haka bane in kuma ba ka san ka kai kololuwa sai ka tsaya baki baki ko ba za ka yi karambani ba abin da ka san ba koya maka ba sai dai nan za ka za saboda ka san kwararru na jin ka kana shiga gonar su za su matsawa ka bari waye koya ma waye ce ma haka ake nufi don kana tsoron kwararri to kai tsoron Allah ya da kwararri Allah na sauraron ka waye koya maka karatu ya kai kai karatu Allah zai tsira ka gaban shi ranar alkiyama sauraron ka sai mu san abin da muke yi ta da baki da banka zanki ta da bakin da aka koyo maka wanda ba koya maka kuma nan gaba sai ka ji a koya maka shi baka zanki ta da wanka iya Qur'ani ba mai wannan shirma Qur'ani malami gare shi na'am
Make it on that. To mutum ne yayin yar wallahi eh to daga gida za a masallaci sai ya tsaya wurin abokan shi ya tafi rawai har sai lokacin sallah yayi ina ga yana tambaye ko akwai lahiji ko babu ba lahi ina mutum ya rage makan shi lada ka ba ba kai ma Allah lahi Allah ba zai rubuta ma zunubi ba sai dai ka rasa wannan ladar da zaka taya masallaci kai na fula kuma ka zanna kana jiran zuwan liman don wanda zaka samu lada nan wurin amma ba kai laifin komai ba sallar da dama lokacinta ya ita ce wajibi kanka kuma lokaci ya an tada ka ce barka ta yi masallaci shikenan na'am wai ko ya halitta a yi kasuwar zumuwa a yi ajiyar ta tara ta da yawa a tara ta ita ma sai ta yi tsada a hiddu ana saidawa ya halitta da zumuwa abinci ce zumuwa ba abinci ba ce mu dai wurinmu ba abinci ba ce amma wasu kasashe abinci ce ko ba haka ba wasu kasashe suna yin abinci da ita in ta yi tsada za a yi ta dumumuwa amma yanzu wani bai san ma zumuwa litir ɗinta nawa yake ba munan zumuwa larura ce ka cikin kana murna ka ce bari ka sha zumuwa sai larura magani ce kun ba maganin da aka dogara da shi aka karkata da shi kowa shi yake sha ba wani ma sai ya ce ma baka shan zumuwa sannan ma ka tana da ita to kenan dan aje abinda ba zai cutar da mutane ba ba da amma su kasashe zumuwa magani ce abinci ce yadda za ka cinto da daddare wasu kasashe haka ake cin musamman kasar kamar Chad da Sudan da irin su abin nan irin su Ethiopia irin su waɗannan dai kasashe waɗanda suke haka su duk suna yin abinci da ita Chad gidaje da yawa wata na bi cikin Chad gidaje da yawa za ka ganin ta ana abinci da ita abincin dare sai a zuba ta cikin tire ƙaton tire a yi a sau bireda zan gida gawa ana ci waɗannan da ita za ku ci abincin dare mawarin zubawa ta hita daga raina ko hira ta ba nisu in ba nan shekara biyu ko uku da abin ya rage ba da ko hira zumawa kai ciki na sai ɗururuwa suka ji ya fara ciwo saboda shan ta na yi cin ta muka yi da daddare mun yi sallar isha'i gidan da muke aka kawo ta aka zuba ta cikin tire aka kawo biredi muka yi ta dagawa mana ce ran nan ita ce abinci ran nan ban yi kwana ba ciki na ta murɗawa na shiga magiya ya kai sau goma ga wancan lokaci babu waya ba salula ballantana in yi kira gida in ce wallahi in dai aka ji shiru to mun ta yi saboda lokacin waya na da tsada duk minti dai jika goma ne ba mun kira wata rana muka kira nan sai su dan ma muka kira wadda ta yi kokarin alaka ma da Chad ta yi kusa da Chad wurin hudodi to muka kira minti biyu muka yi minti biyu da rabi muka yi jika 25 muka biya ko bukatan mu bata biya ba wancan lokaci babu waya to saboda haka
a zumuwa ba matsala bace dan an aje ta ba na ba bace da mutane suke bukata ba galibi magani ne kuma magani ba ma wanda kaman ya zama ti da sai zama larura ga mutane ba dan mu je aje ta bayin shi ba insha Allah duk da yake da ihtikar ajiya abu sai yayi tsada dai musulunci tunda ya tsawatar mutum ya goye shi yayi na'am wannan ko yana da kyau kallon filmin da aka yi wanda Nabi Yusuf ya zama wanda ko yana da kyau kallon fina-finan da aka yi na annabawa gaskiya ba ya da kyau saboda ba ya yiwuwa domin ba musulmi bane kuma ba ya yiwuwa a ce a gwada maka annabi dan duk wanda aka gwada maka ce ma shine annabi an wulakanta annabi dan bai kama da shi ba kuma shine wata rana zaka ganin shi yana rungumar mata a wani film wanda can ka gan shi kana kai annabi Yusuf ya zaro bai sani sai ce annabi Yusuf yana wani abin da bai kawai ko ko a gwado shi yana rawa can cikin wani film daban wanda nan shi ya wakilci zama shine annabi Yusuf kuma wata rana ka gan shi yana ko yana shan sigari yake so a yi mutane saboda haka a bar tarihin annabawa a cikin baki a cikin littattafai a karanta ma mutane su ji ya fi alheri na'am ya ce ya tambayi mahaifin shi ya roƙi mahaifin shi da Allah ya buɗa mai shago a zuba mai kaya sai mahaifin ya ce a lokaci bai ba baka yi da kaiwa ba waya za yi baka yare na maganar mahaifinka ba an ce ma lokaci bai kai hakuri mana kai hakuri ka ci gaba da ladabi da biyayya in lokaci ya zama maka in kuma kai gaugawa asara za ka yi shi ya yi ka san ka ci gaba dan kai fadan shi duk wani kokari da kake ka zama wani abu ya yi ka san haka nan sun da ya ce ma lokaci bai kai hakuri kawai a ci da ka a ba komai ana mata ne kake bukata kuma a jira wani lokaci ya sai a guda maka shago kakka yi gauga kakka kakka yi watsi da maganar babanka Allah ya kira sallah mana kuma ce ta kai ga wacce yanzu na za su wacce sai na ji wani na zama ku da sai yin zage da to mafida eh in na je zan aje shekar mafida tunda yake aje mutane sai in dawo nan baki na inda na tarda ya masallaci a nan asarwa
Allah
ya ce kaman in zaya wani alkhairi yana gaya ma mahaifin shi ko in zaya wani aiki shi kuma mahaifin sai zan gaya ma mutane to ko ya kamata ya kyala mahaifin ya bar gaya mashi gaskiya dai sirri yana da daɗi sirri yana da daɗi bai kamata maganar da aka gaya maka kai kadai baka je kai ta gayi ba sai inda so ake a yi ta gayi to da an gaya ma kowa ya kamata duk mahaifin da ɗan shi yake sirri da shi ya zan kirke wannan sirrin domin bai san waɗanda za a zan ki gaya ma ba bai san irin halayensu da zukatansu ba wani sai ya ji haushi tunda ba ɗan shi ba ne za a yi abin a gani yana iya faɗin wata kalma marar daɗi ga abin kuma sai ka ga Allah ta'ala ya amsa sai abin ya zo da asarori da rashin riba ko kuma da hallaka ma a ciki saboda haka dai duk wanda yake sirri da mahaifin shi ya kamata mahaifin ya bar ba
a boye. Na'am.
Malamin sa yake ya aike sa. Sai ba shi kudin kamkam. Ne shi kun sai kai kasa kuma da yau. Ya aike. Da ta wuce to kudin yace yace kudin yace kudin na kamkam yace yayi daidai.
Malamin shi ya aike shi wani wuri sai ba ya kudin zuwa da dawowa na na kabu-kabu shi kuma sai ya ki hawan kabu-kabun ya taka da kawo shi ne je kuma ya biya bukatar ya dawo to wai wannan kudin ya halitta ci abin shi mana ba ga kabu-kabu nan ba yake yake nan dama abin da ake so ya isa kuma ya isa da tayoyin da Allah ya mashi wai shi nan ba
saboda kudin shi nayi ne na'am
ba daidai ba kuma a saki
wai ko ya halitta mutum ya sujada ba daidai ba ko rukui ba daidai ba ya dawo ya saki rukui duk kaifiya ta rukui da kaifiya ta sujada mustahabi ne shi ita sujada ita ake so kai muna ganewa in san samu ne kai ta yadda aka ce kai amma ita ce wajibi yadda aka ce kai mustahabi ne haka ma ruku'i abinda ake so ka duka ka aza hannuwanka bisa gwiwoyinka ka duka ko abinda ake so kenan to amma a ce ka dan dago kanka shi ba duke ba shi ba dage ba ka daidaita bayan ka yi daidai haka wannan sifa ce ta bi ta ruku'i shi ruku'i shine dole saboda haka in ka yi shi yadda ka yi shi yayi sai dai ka rage samun ladan mi ladai yadda za ka yi din nan ka miƙe bayan haka ba shi ba su jada yadda za ka yi ka yi haka yadda za ka dan budewa amma da za ka yi ka yi haka su jada ka ta yi sai dai ka bar mi ka bar wannan ladar ta budewa
Allah ya sa mu dace
amin yace mene hukuncin wannan jin daɗi
yace in yayi alkhairi yana jin daɗi garin shi to kuma wannan jin daɗin yana bashi kwarin gwiwa ya kare yin wani ko menene hukuncin wannan jin daɗin da yake abu ne da Allah yake so kuma taimako ne na Allah in kai alheri Allah ya sa ma jin daɗin abu Allah ya taimake ka kuma wannan bishara ce jannan duniya ma Allah ya fara maka manzo Allah ya ce tilka ajilu bushral mu'mini irin haka shine gaugawar bisharar da Allah yake ma mai imani kuma kada imani in kai yaki alheri sai kai ta jin zahi yanzu kudin ka sun tayi kenan yanzu ba su dawo ho shikenan sun tayi in ba da haka yake kyauta kudin in wani aiki kai to ba wai dawowa in ba kada imani sai kai ta wannan tunanin amma in ka ji garanka kana jin daɗi kai aikin da Allah ya saka to taimako ne na Allah irin wannan farin cikin Allah yana son shi na'am
wannan ce mun kun so sarwa su yace ban sadaka da Allah yana iya ya halitta ya dinka yin wani aiki wanda zai duniyar Allah ya kai musu
yace mai bin shi
an kun so yace sarwa su
yace
ban sadaka da Allah yana iya yin wani aiki wasu ayyuka haka wanda da ni iya aikata su da niyyar Allah kin musu
ya ce iyayen shi guda biyu sun rasu to bayan sadaka da addu'a ko wani abu da za a yi musu na aiki alherin da Allah zai kai masa lada akwai mana bayan addu'a bayan istighfari bayan sadar da zumuncin da su ne mafarin shi to akwai kuma ayyuka da za ka yi akwai masallaci Allah ya hore maka akwai makaranta Allah ya hore maka da sunansu akwai daukar ɗawainiyar marayu taimaka ma tsofaffi taimaka ma gajiyayyu da yanayin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada idan masallatai inda ake buƙatar su da sunan uwaye ko makaranta inda ake buƙatar makaranta da sunan uwaye ko ka ɗauki ɗawainiyan wasu almajirai tsawon lokacin da za su neman ilimi har su ƙare kana taimaka musu baka yanke ba da sunan Allah ta'ala ya kama iyayenka duka Allah zai bada ko malami ka ɗauki ɗawainiyan malami duk abin da kake bashi ba kai ke son Allah ya kai ma mahaifanka na dai rike da wani shi yana da almajirai na koya musu karatu dare da rana ba ya da wani aiki sai wannan sai ka kara mai natsuwa ya kara tsayawa yayin karatu ya kara tsayawa koyar da almajirai karatu sai ka dauke da wani shi gaba daya abincin shi ka mishi masarar shi hatsin shi kayan sawan shi da na iyalin shi in Allah ya hore ma duka yake da aikin alheri ne da in kai Allah zai kai mu wayan ka insha Allah na'am
ya duri musu
duka bin da waɗanda suke bara addu'o'i gaba da Allah ta'ala ya san kowa abin da yake bara Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu kowa bukatun shi
amin
duk bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana su
amin
Allah kukan zuccin da muke ya Allah ka shahi mana hawayen mu ya
amin
damuwar da muke ciki Allah ka dauke mana ita
amin
Allah ka kawo mana karshen ta ya Allah
amin
dukkan matsalolin mu gaba da na lafiya ne na kasuwanci ne na tsaro ne Allah ka kawo mana karshen su
amin
marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya
amin
marigayen mu Allah ka yi kansu da gafara da rahma
amin
sa su huta Allah ya hada mu da su cikin aljanna
amin
Allah ka baka sashen mu lafiya da kwanciya hankali da zaman lafiya.
Amin.
Allah ka ba su wadataccen tsaro ya Allah.
Amin.
Allah ka ba su zaman lafiya isasshe ya Allah.
Amin.
Allah ka kawo karshen yan bindiga da yan ta'adda da barayi ya Allah.
Amin.
Duk wani mugu Allah ta'ala kai mana maganin shi.
Amin.
Mugayen Yahudawa nan Allah ka kawo karshen su ya Allah.
Amin.
Allah ka rusa su ka watsa su ya Allah.
Amin.
Yaran mu matasa ya Allah ka tsare su ya Allah.
Amin.
Ya'yan mu maza da mata Allah ka shiryar da su ya Allah.
Amin.
Allah ka shiryar da su shiriya addinin musulunci.
Amin.
Ka raba su da lalacewa ya Allah.
Amin.
Allah ka takaitar da su ya Allah akan addinin ka ya Allah.
Amin.
Ka kawo abin da zai kawo makasar mu ci gaba da addinin ka ya Allah.
Amin.
Allah ka raba su da masu hore masu kunnuwa ya Allah.
Amin.
Masu bata masu tarbiya ya Allah.
Amin.
Waɗanda suke raba su da kai da annaban ka ya Allah. Allah ka kare su daga sharrin su ya Allah.
Amin.
Allah ka jira kwan mu ya Allah.
Amin.
Allah ka kawo kasuwanci mai albarka a garin nan namu.
Amin.
Allah ka kawo aiki mai albarka a garin nan namu.
Amin.
Allah ka kawo kuɗi masu yawa masu albarka a garin nan namu.
Amin.
Ya kasan mu ba gaba ɗaya ya Allah.
Amin.
Allah ka jira kwan mu ya Allah.
Amin.
Allah ka tausaya mana ya Allah.
Amin.
Allah ka wadata mu da abinci ya Allah.
Amin.
Ka wadata mu da shinkafa da masara da dawa da hatsi da wake ya Allah.
Amin.
Kuma Allah ka sauƙaƙa mana su ya Allah.
Amin.
Kuma Allah ka hore mana aiki da kasuwancin da za mu samu kuɗi mu sayi su ya Allah.
Amin.
Allah ka tausaya mana ya Allah.
Amin.
Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah.
Amin.
Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah.
Amin.
Allah ka gafarta mana zunuban mu ya Allah.
Amin.
Kananan su da manyan su ya Allah. Waɗanda muka yi da gangan da waɗanda muka yi da kuskure ya Allah.
Amin.
Allah ka yafi mana Allah. Allah mun tuba ya Allah.
Amin.
Allah ƴan uwanmu da suke cikin matsin rayuwa suke rayuwa a cikin lakwal-lakwal ya Allah ka kawo ƙarshen zaman nan da suke ya Allah. Allah ka sa da gauga a samu musu wuraren da za su zama ya Allah. Su ma su samu inci ya Allah. Su ma su samu walwala kamar yadda sauran ƴan uwan suke samu ya Allah. Allah ka yi gauga ya yi musu wannan matsalar da suke ciki. Allah ba dan halin mu ba ya Allah. Allah dan mu bayin ka ne ya Allah. Allah dan ba mu da wani Allah in ba kai ba ya Allah. Allah ka jiro kun ya Allah. Allah ka tausaya mana ya Allah. Allah ka jibo da rahmar ka ya Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد